أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا رباني.
Samu a cikin bayin da maganganunsu ke dacewa da ayyukansu, muna ƙara ƙaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da miƙa ƙoƙon bara zuwa gare shi ya mana gyaɗar dogo sama ‘ya’ya.
وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى دعوه بليس ديساك هذا مؤمن من مشي ثلاثة نبو ثلاثة شاشي دقوة رمضان شكرة دقوة دليل حدود سلاتين دبقوة نهزي رمضان الله صلى الله عليه وسلم ونشين عشرين دقوة وشدة شكرة دقوة شاشدة alisabin da ake kira miladiya. Za mu tashi yau a darasinmu na 16 a wannan wata na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan wata mai albarka, a fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله سبحانه وتعالى نسيوا ما كان لبشر بكما تبا بحلق تبا بزيوبا ممتنعون فينا أسلمون أن أبن أكي نفي وأن أبن أيد بزيوبا مستحيل لبشر ga wani mutum an yi utiyahu Allahu alkitaba a ce Allah ya bashi littafi wal hukma da hukunci wan nubuwata da annabci thumma sannan bayan duk wannan abun ya kula ya zo ya ce linnasi wa mutane kunu ibadalli ku zama bayi gare ni mana ku rika bauta mini ba ta bangaren wai ku yadda ni na halice ku ba, a'a ku rika taujihin bautar ku zuwa gare ni min dunillahi ko ma bayan Allah. Walakin sai dai abinda zai ce, abinda ya halatta gare shi, abinda zai yiwu ya ce, tunda wancan ba zai yiwu ba ya faɗa ko, abinda zai yiwu ya faɗa shi ne an ya kula linnasi kunu rabbaniyin, ya ce wa mutane ku zama rabbaniyin, waɗanda ake dangana su zuwa ga rabbu ko zuwa ga tarbiyya. Za mu zo mu bayani me ake nufi da wannan. Bima kuntum tuallimuna alkitaba, saboda sababin abinda kuke yi na karantar da littafi shine tuallimuna alkitaba, saboda abinda kuke yi kasancewa kuna aikata shi na karantar da littafi, da haka za ku zama rabbaniyin, kuna karatu, kuna karantarwa, kuna tarbiyyar mutane, kuna ilmantar da su abinda Allah ke cewa a yi. Wa bima kuntum tadrusun, kuma saboda sababin kasancewarku kuna karatu, kuna karatu, kuna karantar abu, kuma kuna karantar da mutane. Wala ya'muraku, kuma ba zai umarce ku ba, ma'ana kuma bai kamata ba gare shi, bai halatta ba gare shi, kuma ba zai yiwu ba gare shi an ya'muraku a ce ya umarce ku an tattakhidhul mala'ikata wan nabiyina arbaba, cewa ku riki mala'iku da annabawa a matsayin iyayen giji. Ana nufin nan abun bauta abubuwan da ake bautawa ayamurukum bil kufri yanzu shi annabin da aka bashi wannan littafi da annabci da hukunci zai umarce ku da kafirci ba'da id antum muslimun bayan ku kun kasance musulmi ma'ana ai ba zai yiwu ba wanda yake yana da wannan matsayi kuma yazo ya umarce ku da abin da yake kafirci ne wannan ya nuna mana bautawa annabi da bautawa mala'iku da sauran annabawa bauta musu to bautar kafirci wannan kafirci ne kuma fita ne daga addinin musulunci to Allah mu duke ya tsare mu kuma ya tabbatar da mu akan addinin musulunci ma kana anan wannan aya abinda take nufi imtina'i abu ba zai yiwu ba ma'ana abu ba zai kasance ba bai dace ya faru ba kuma samsam mustahili ne ba zai yiwu ba shi sama ne suke kiransa mumtani'un shar'an wa qadar abu ne da ba zai yiwu ba a shar'ance Allah bai yadda da haka ba a qadarance ma ba zai yiwu ba ma'ana Allah ba zai kaddara irin wannan abun ya auku ba wanda Allah zai bai wa littafi da annabci da kuma hukunci a ce shi ne annabi to dama can ba zai yiwu kuma ya zama mai kiran mutane zuwa ga abauta masa ba ba zai yiwu kuma ya zama cewa ya ce wa mutane su kafirce wa Allah samsam wannan ba zai yiwu don haka wannan yana cikin abin da malami suke kira mumtani'un shar'an wa qadar ai la yumkin an yakuna min nahiya shar'iyya wala min nahiya kauniyya ba zai yiwu ba sannan yace li basharin bashar ana cewa insan mutum ana kiransa bashar saboda jikinsa a bayyane yake domin asalin bashar ana nufin fatar jiki asalin take nufin fatar jiki a cikin halittun Allah dan adam shine Allah ya yi shi fatar jikinsa a bayyane ba shi da gashi ba suf da ya lullube shi ba shi da abubuwa dai da sauran dabbobi yanzu kun ga raƙumi yana da wabar ko tumaki suna da sha'ar sannan kuma binnan tumaki suna da suf kai suf shine wool shi ake ce masa suf yau sauran dabbobi kuma suna da sha'ar haka za ga da dan gashi ne sama sama to duk shi Allah madaukaki sai bar dan adam shi nasa jikin ana ganin sa haka wasu malamai kuma suka ce an kira shi bashar ne saboda idan abun farin ciki ya same shi aka gaya masa to ana ganin bushara a fuskarsa shine ake kiransa bashar mun fice ne kowanne dai wannan zai iya dauka ya zama imma min hada wa imma min hada to amma abin da ake nufi da bashar dai shine mutum dan adam to ba zai yiwu ba an yi utiya Allahu alkitaba shi wannan bashar din Allah ya zabe shi ya bashi littafi wal hukma ya bashi kuma hukunci da zai yi amfani da shi wajen hukunci tsakanin mutane rabe rikici tsakanin mutane yin hukunci da abin da Allah madauki ya saukar wan nubuwata da kuma annabci wasu malamai suna cewa nan mutum zai iya tambaya an ce alkitaba kuma an ce annubuwa ko ai kamar maimaita abu ɗaya ne in aka bashi alkitab ai ba a bashi alkitab sai saboda annabi ne kuma in aka ce annabi ne to shine dai wanda za a ba littafi malamai suka ce nan da bambanci saboda akan yi itlaqin akan yi amfani da lafazin alladhina utul kitab ya zama waɗanda aka aiko wa littafin su ake nufi kamar da Allah yake cewa alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum nan kun ga ba annabin ake nufi ba mutanen da aka aiko wa littafin ake nufi haka ita'ul kitabi shi kadai baya nuna annabci kun gane shi yasa istahaqqa an yufrada ay annubuwa istahaqqat an tufrada ala wajhi alistiqlal shi yasa aka ware annabci aka ambace shi kuma daban saboda wanda aka baiwa littafi ya kawo wa mutane wannan shi ake cewa annabi ko don haka dan a fito da abun kuru-kuru wanda amma nan dai wanda ake nufi wanda aka baiwa littafi din shine dai wanda kuma aka baiwa annabci mun fahimci abu insha Allah to ba zai yiwu ba a baiwa mutum wannan matsayi thumma yaqulu lin-nasi sannan ya ce wa mutane kunu ibadallahi min dunillah ku zo ku bauta mun banda Allah. Wannan ya mutun zai ce abu abauta masa kar abauta wa Allah. Malamai suka ce nan abin da ake nufi. Idan mutum ana bauta masa ko ya ce shi kadai zan abautawa ko ya ce a hada shi tare da Allah to duk min dunillahi aka bautawa saboda Allah subhanahu wataala in aka bauta masa kuma aka bautawa wani to shi baya so saboda ya fada ana azna shuraka'i an shirk shi shine mafi wadatuwar wadanda ake tarayya da su daga shirka baya bukatar shirka duk wanda ya shirka to shikenan sai bar shi man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka kamar da Allah muke faɗa a hadisi qudsi duk wanda ya aikata wani aiki a cikin aikin yayin shirka da ni da wani to zan bar shi da shi sai su je can su karata da shi da wanda ya shirka da shi shikenan Allah baya bukata mun fahimci abin don haka sawa'un wanda ake bautawa ya ce a bauta masa shi kadai kar a bauta wa Allah ko kuwa ya ce a bauta masa ko da bai ce kar a bauta wa Allah ba to ana nan mun san duk mutumin da ya bauta wa Allah shi kadai bai hada shi da kowa ba me wannan shine mai tauhidi ya yi ikhlasi wanda ya bauta wa Allah kuma yana bauta ma wani a lokaci guda wannan sunansa mai shirka wanda kuma yake bauta ma wani bai bauta wa Allah ba kwata-kwata wannan sunansa kafiri ko ba haka bane ana kuma idlaqin shirkar dai a wurinsa saboda asalinsa ko ya ki ko ya so shi bawa ne na Allah amma duk da haka ya dauke haƙƙin Allah din ya je ya bai wani akwai shirkar sannan kuma kafirci ne dukkan kuma shirka dama ko in ce duk shirkar da za ta fidda mutum daga addini sunanta kafirci amma ba kowace shirka ce take kafirci ba akwai shirka karama wanda ba kafirci ne na fita daga addini wannan kuma dai kun sani wajen taqsimin waɗannan matsaloli to sai ce ba zai yiwu ba annabin da aka bashi wannan matsayi Allah ya yarda da shi sannan ya zo ya tara mutane ya ce su koma su bauta masa su bar Allah walakin amma abinda zai ce shine walakin yaqulu ana kaddara wannan walakin yaqulu linnas abinda zai ce wa mutane kunu rabbaniyin ku zama malamai masu ilimi suna ilmantarwa rabbani ma'anarsa ta zo daga salaf daga manya-manyan malamai tun daga sahabbai da tabi'ai wanda sun yi maganganu da yawa a nan a cikin inda malam ya zo a cikin malam tafsirin sa'idi ya ɗauko ɗaya daga cikin waɗannan ma'anoni kamar yadda ya saba bai saba tsayawa ya ce a kharaja fulani wani ya ruwaito wani ya ruwaito ba amma akwai ma'anoni da yawa da yake faɗa za ku gansu daga hadisi ya ɗauko je mun ga misalin haka hadisin ibnu mas'ud na maganar wanda ya rantsuwa ta ƙarya don ya ci dukiya ya ɗauko mana lafazin liyaqtati'a bihi ko biha malam ra'in muslimin ya ambace shi haka shi kuma gashi lafazin hadisi ne to irin wannan yanayi da yawa tunda manhajinsa ne baya son tsawaitawa so yake kawai ya nuna maka ma'anar aya ka fahimci yadda zaka gane maganar Allah kuma yadda zaka yi aiki da shi Allah ya taimake mu to ma'anar da aka rawaito daga salaf suna cewa abinda ake nufi da rabbani shine ulama hukama fuqaha akwai wannan riwaya malamai masu hikima kuma sannan masu fahimta wannan su ne ake nufi da rabbaniyi rabbani kuma har yanzu abinda ake nufi da shi ne wanda aka dangana shi asalin kalmar kafin mu zo kan wannan mata'arifin na salaf asalin kalmar an ce mutum rabbani shine wanda aka dangana shi zuwa ga rabbu Allah ubangiji subhanahu wataala ma'ana saboda kasancewar yana bauta wa Allah da ikhlasi shi mutumin kirki ne yana yin abin da Allah zai yarda da shi ana kiransa rabbani mun fahimci ne ana kuma dangana shi ya zama ma'ana ta biyu an dangana shi zuwa ga tarbiyya saboda shi mai tarbiyyar mutane ne in an kalli aikinsa na karatu da karantarwa to rabbani ne mansubun ila tarbiyya in kuma an lura da halinsa shi mutumin kirki ne mai tsayuwa da tsoron Allah to rabbani ne ana nufin an dangana shi zuwa ga rububiyya Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan insha Allah to daga cikin magagganun salaf har yanzu akan wannan ma'ana ta rabbani sune alladhina yu'allimuna sigharal ilmi qabla kibarihi wadanda suke ilmantar da kananan ilimi kafin babban ilimi. Wannan shi ake cewa malami rabbani. Kun fahimci wannan me ake nufi? Malamin da in ya tashi ilmantarwa yana mai da hankali akan abin da zai fi amfanar mutane. Karamin ilimi ba babban ilimi ba. Ya fara maka da koya maka abin da kake bukata ka sani na tilas, ilimin tauhidi, ilimin fiqhu wanda zaka bauta wa Allah da shi, wanda idan ba wannan ba baka zama ma musulmin sosai ba, sai ka san tauhidi kuma baka zama mai kirki mai aiki yadda ya kamata ba, sai ka iya ibada. To a fara koya maka waɗannan abubuwa, ma'ana kamar ka ce wanda in ya tashi ilmantar da mutane yana koya musu basic abubuwan da suke bukata, wannan shine rabbani. Kuma dama mun fahimci wannan, ai mun san duk malamai, manya-manyan malamai zaka ga sun fi iya koyar da kananan dalibai. Kun fahimci haka? Ko a makarantu, ni dai da can abin da na sani, duk headmaster zaka ga shi ke zuwa aji ɗaya yana koyarwa, haka ne? Har yanzu haka ake yi? Galibi haka ake yawa, wanda ya fi kowa kwarewa. Haka sai ga a jami'o'i sai a ɗauko professor sai a bashi yan level 1. Wannan tarbiyya ce mai kyau, saboda shi in ya tashi ya san inda zai ɗauko su. In kuka ɗauki graduate assistant wanda ba re ya gama jami'a aka ɗauke shi yana masters yana koyarwa ko, to galibi wanda ka haɗa shi da na sama-sama, saboda shi so zo yake ya gwada ƙwanjinsa ya buɗe fashi ma fa ya iya sosai. Daga sai ya tafi musu, ya tafi sama ya ɗauko manya-manyan karatu maimakon ya ɗauko su daga ƙasa. To wannan sai ya zama ba rabbani bane shi, amma malami babba wanda ya san abin da yake, to haka yake ɗaukar mutane ya koya musu ƙananan abubuwan da suke bukata. Shi yasa sai ga manya-manyan malamai in suna koyar da ɗalibai sai ga suna magana akan abubuwan da ɗaliban sun riga sun san shi amma suna sake nanata musu. Na taɓa baku labari a nan ne ko? Wani lokaci a Madina kafin mu taho an kawo sabbin ɗalibai sun zo daga Najeriya, sai aka gaishe wani babban malami.
Wa in tazaham adad al mafasid yurtakab al adna min al mafasid, inji Abraham bin Nasir Sa'di rahmatullahi alayh. Idan ya zama akwai alkhairai biyu, dole ɗaya za a yi, ba za a yi dukkan alheri biyu ba, dole sai ne kai alheri ɗaya. To sai ka ɗauki babban alherin
tauhidi, kashe-kashen tauhidi, tauhidin rububiyya, uluhiyya, asma'i wa sifat, da girmama ubangiji, da waɗannan abubuwan da in ka karantar da usulul thalatha, thalathatul usul, duk zaka san su. Sai wani ɗalibi da bai daɗe da zuwa mu daga Najeriya da aka tashi daga lecture, sai ya ce wannan abu mai din mun ma san wannan tun kafin mu zo nan, duk wannan abu ma duk karatu dukan malaman mu a gida a Najeriya duk mun sha jin wannan masallatan ahli sunna. Sai Allah sa na ji shi, sai na ce to ai abinda ka sani din nan a sake nan na ga maka cewa nan ma in ka bi wannan abun shine ne zaka mai da hankali akan sa, shine fa'idar, ba wai kullun sai an ga maka sabon abin da baka sani. Kuma sannan abin da ka ji din nan duk ka gama aiki da shi, sai fa gaskiya fa ba haka bane kuma dan gama, sai ce to ashe kenan wannan ya nuna maka la'alla abin da ka saba ji wasu malaman suna koya ma a Najeriya a shiga harkar saman abubuwa da ɗalibi bai san komai na ƙasa ba, sai a tafi da shi can ana maganar manya-manyan abubuwa, a shiga harkar siyasa da ina ne nan a taɓo nan a taɓo can, manya-manyan ilimin da ba kowa zai shiga cikinsa ba. Sai ga mu a nan ana ta mai da hankali shine a shiga da tashihin hadisi da tadhifi da sauransu, ɗalibin da bai iya komai ba sai ga ya tashi wannan abun shine ya mai da hankali a kansa. Haka ne ko ba haka ba? Kaga mutum ya zo yana ta rikici a kan jalsatul istiraha, wanda bai yi ba za a bi shi ma sallah ko ba za a bi sallah ba, yanzu ana ta rikici. Alhali basic abubuwa ne da zai koyi zama a gaban malamai ma wasu duk ba su san shi, tarbiyyar ɗaukar karatun duk ba a sani ba. To in ka zauna gun malamai manya yana cikin abin da za ka fa'idanta da shi, ka san irin waɗannan abubuwan basic na ƙasa kafin ka zo ka san abubuwa na sama. To mai irin wannan shi ne ake ce marabbani, wanda ya iya tarbiyya, ya san ta inda zai ɗauko ka, kuma ya ja ka a hankali kamar ya ɗauki hannunka ne ya ɗora akan ilimi. Sai ka ji in yanayi maka bayani sai ka ji komai ka fahimce shi, an fahimci abu. Wannan shi ne to abin da ake mai da rabbani, kuma an ruwaito daga salaf wannan ma'ana ɗin daga cikin magabata Abdullahi bin Abbas ra'ayinsa kenan ko fassararsa kenan alladhina yu'allimuna sighar al-ilmi qabla kibarihi to wannan sune rabbaniyi da me za ku zama rabbaniyi bima kuntum tu'allimuna al-kitab da abinda ma'ana bima din nan sababiyya ce kuma masdariyya yau ai bi kaunikum tu'allimuna al-kitab ma in ta zama masdariyya ai tu awwal ma'al fi'li ila masdar wanda za a fassara ta a juya ta ta koma ta zama masdari ma'ana ai bi kaunikum shine abin da ake nufi bi kaunikum saboda kasancewarku tu'allimuna al-kitaba wa bi kaunikum tadrusu mun fahimci abin kuna karatu kuna karantarwa kuna ilmi kuna ilmantarwa duk mutumin da kuma ya zama wannan ce sifarsa shi bai fidda kansa daga cikin dalibai ba yana jin har yanzu shi ma dalibi ne yana karatu yana koyo kuma yana koyarwa to wannan malami ne zai samu ilimi kuma saboda ya kas amma daga ya ce shi yanzu ya fi karfin kowa ba wanda zai je ya karatu abunsa kowa bai iya ba to a lokacin kuma ya nuna wa kansa shi ba bai san karatu ba Allah ya taimake mu sai ce wala ya'murukum kuma ba zai umarce ku an tattakhizul mala'ikata wan nabiyina me ake nufi da mala'iku mala'iku halitta ce ta Allah asalin kalmar mala'ika daga mal'ak ne mal'ak shine ar-risala al-uluka kai daga uluka shine risala risala ma'ana aike sako don haka ashe asalin mala'ika shine wanda Allah yake aikowa zuwa ga dan adam shine ma'anar
karkato da hankalin su koma bayan gari yanzu gari sai aka zauna lafiya babu wanda ake kashewa so mutane su shagalta da shan giya yafi sauki da muhana shan giya zo su kashe al'umma sai ce ai shan giyan karamar barna ne akan kisa da ake a cikin garuruwa yace ai babu shan giya amma in za
su nufi asalin abinda ake ce mu nubuwa wanda daga nan aka samu annabi shine ya zama mutum da Allah subhanahu wataala ya daukaka shi shine annabuwa mun gane daukakawa kuma kun ga annabawa ai madaukaka ne Allah ya daukaka su ma'ana ta biyu shine daga annabu'a nubu'a shine wanda ake bawa labari shine daga khabar shine al-ikhbar to wanda yake annabiyyi shine alladhi yukhbaru bil ghaibi alladhi yukhbaru bil wahyi wanda ake bashi labarin ghaibi wanda ake bashi labarin wahayi daga Allah subhanahu wataala mun fahimci na to bi halatta ba ku ga annabi wancan kuma sannan ba zai umarce ku da komai ba sai ya umarce ku da wannan abu na cewa ku zama malamai masu karantarwa kuma ba zai umarce ku da ku bauta wa mala'iku ku riki mala'iku da annabawa a matsayin iyayen giji ba arbaban in aka ce min dunillahi duk inda kaga arbaban kuma aka yi zancen kafirci ko min dunillahi to yana nufin alihata mun fahimci abu yau don haka ne abin da ke nufi da arbaban iyayen gida ba ana nufin waɗanda suka yi halitta ba ana nufin ma'budat an gane insha Allah sai Allah ya ce a ya'murukum bil kufri yaya za a yi ya umarce ku da kafirci ba'da idh antum muslimun bayan ku kun riga kun kasance musulmi wa hadhihi al-aya malam sa'idi mu je tafsirin sa yake cewa wannan aya nazalat ta sauka ne raddan dan mai da martani liman qala min ahli alkitabi ga daga cikin ahli alkitabi wanda ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamma amarahum bil imani bihi yayin da ya umarce su su yi imani da shi wada'ahum ila ta'atihi ya kuma kira su cewa su yi masa da'a wasu daga cikin ahli alkitabi sai suka ce aturidu ya muhammad kai muhammad abinda kake so shine anna abudaka ma Allah mu bauta maka tare da Allah mana irin yadda suke bauta kirista suka bauta annabi Isa tare da Allah sai suke tsammanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma abin da yake so kenan shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba shine shugaban masu koyar da tauhidi don haka ba zai koyar da abautawa a duk bauta masa ba abauta kowa ma ballantana a ce abauta masa a bar Allah subhanahu wataala ko kuma a hada shi tare da Allah don haka fa qauluhu don haka fadin Allah madauki da yace ma kana li bashari ba zai yiwu ba li basharin ayyam tani abu ne hananne aqlan wa yastahilu kuma ba zai yiwu ba in nace aqlan nan ina nufin wacce magana na fada dasu shar'an wa kaunan a hankalce ba zai yiwu mu dauka Allah zai yarda shine shar'an Allah zai bari ma ya faru shine kaunan ai duk kun san wannan tam guda biyu da kauniya da shar'iyya wanda insha Allah ku dai yan makarantar nan na san alhamdulillah kun san bambancin kauniya da irada kauniya da irada shar'iyya ko ba bukatar sai mun nanata su to abinda yake nufi abinda ake nufi anan kenan abinda Allah subhanahu wataala yayi wanda yake da alaka da mahdin halitta tsantsar maganar halitta ce ba ruwansa da akalli abun yana son sa ko baya son sa ya yadda da shi ko bai yadda da shi ba zai bada lada ko ba zai bada lada ba kawai abu ya faru wani shi ake ce makauna to a kaunance a halicci Allah ba zai halicci annabin da zai zo ya faɗi wannan ilimin ba sannan a shar'ance Allah ba zai yadda a ce annabi ya zo yana wannan ba aiki ne da Allah ba zai yadda shi kun gane wannan don haka kaunan wa shar'an duka ba zai yi ba sai ce yamtani'u wa yastahilu ala basharin akan wani dan adam manallahu alaihi wanda Allah ya yi masa baiwa bi inzalil kitabi da saukar masa da littafi wa ta'limihi ma lam yakun ya'lam da ilmantar da shi abinda bai kasance ya san shi ba wa irsalihi da aiko shi lil khalqi zuwa ga halitta wannan irin baiwa ai babba ce ko azabe ka daga cikin sauran mutane a bambanta ka da wani matsayi azbaka littafi ka kaiwa mutane littafin nan kai baka kokonto kuma tabbas daga Allah yake sannan kuma a umarci mutane su yi maka da'a sannan a ilmantar da kai abinda ba a gaya wa mutane ba duk annabi ana gaya masa a kun san annabi ko da annabi kwanan da mamayi wannan can ko ana cewa annabi ana cewa kuma annabi a hausa ce wannan can hausa ne a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa kuma nuhu annabi ne a kun gane wannan bambancin yawa to annabi bai kamata ba yi wannan abu nan ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba da shi ake ba ana zancen duk wanda yake annabi ne shi a kun gane annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba yau to duk do da shi ake wannan lafazin na umumi a hausance shi ake magana a kansa wanda yake annabi ne Allah ya zabe shi ya bashi annabci to bai kamata ba bai halatta ba ba zai yiwu ba mustahili ne yayi irin wannan aiki ya ce a zo a bauta masa abin Allah an fahimci abin insha Allah to sai shi manallahu alaihi bi inzalil kitabi wa ta'limihi ma lam ya'lam yau kun ga wannan Allah ya fifita annabi ya bashi ilimi ilimin da kowa ba a bashi ba akwai magana da mutane suke yawan tattaunawa a kanta annabi sallallahu alaihi wasallama ya san gaibi ko bai san gaibi ba wannan tana nan za ta zo mana insha Allah za mu tattauna nan gaba da yawa da zurfi a kanta in mun zo kan ayar amma nan saboda mun zo kan wannan magana da Sa'id ya faɗa cewa Allah ya fifita duk wani annabi ya bashi ilimin abinda ba a baiwa kowa ba nan abinda dama kullum muke nanatawa shine in malaman sunna suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba to ba zagin manzon Allah bane ba cutar da shi bane ba rage masa daraja bane a ba da labarin abinda Allah ya faɗa ne a kansa قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله قل كتي kuma shi aka umarta ya faɗa babu duk wanda ke cikin sammai da ƙasa babu wanda ya san gaibi illa Allah sai Allah haka nan a cikin suratul a'raf yana faɗa cewa walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wannan lauɗin ta imtina'i ce na wujudi ma'ana da na san gaibi da na yawaita alheri wa ma masaniya su'u kuma da wani mummunan abu da bai same ni ba da ba wani abu mummuna da zai same ni gashi kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu mummuna an ga ya same shi saboda haƙƙin bashariyarsa cewa bashar ne shi dan adam ne shi ba saboda rashin daraja ba a Uhud an karya masa haƙorinsa matarsa an tuhume ta akan wani abu da ya san gaibu da ya san cewa ba ta ba da bai shiga wannan halin na bacin rai har ya jira aka yi wahayi ba ko bai fahimci waɗannan abubuwan ba abubuwa da yawa suna nan da suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba amma su masu cewa ya san gaibi abin da suke nufi suna kafa hujja da ayar suratul jinn da Allah madaukake yake fadin cewa a wannan ya aya take illa madir yawa illa man irtaba min rasuli kun ga da yake cewa wa binan la yuzhiru ala ghaibihi ahad baya bayyana ghaibinsa ga wani sai ce illa man irtaba min rasuli baya bayyana ghaibinsa ga wani kana mun kai shi nuna ina kwakwale aya yace Allah baya bayyana ghaibinsa ga kowa sai wanda ya zaba daga manzanni to in ya zaba manzo daga manzanni ya ilmantar da shi ya zuhiru ala ghaibihi to abinda ake nufi da yuzhiru ala ghaibihi wannan wahayin da yake bashi ba wai ana nufin abinda ba a gaya masa ba ma ya sani to su dama shi galibin masu harkar san su tabbatar da wannan abubuwa dama ba wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke son tabbatar da daraja su tsaya iyanan ba a'a wata kofa ce da za su kai ga waɗanda suke girmamawa ma a basu wannan kofar cewa wani ma zai iya sanin gaibi wali yayi ma sun san gaibi shehu ne ma sun san gaibi duk kofar kenan ba ku ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake abin nan ba kun fahimci wannan abu dabara ce in ka koma littafan su duk suna faɗin waɗannan abubuwan dama ba sa ma koyewa malaman su da yawa suna faɗin suna da awar sanin gaibin ma gare su to don haka idan suka kare wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi ai kofa ce da za ta sauƙaƙa musu malamai ma a ce sun sani kamar da suka yi amfani da maga abin da ya faru tsakanin annabi Musa da annabi Khadir kullum muna nana ta wannan magana Khadir annabi ne amma a wurin su waɗannan sun fi so a ce masa waliyi saboda in ya zama waliyi sai a ce to ga wani waliyi a wani zamani ɗaya da annabi ya san wani ilimi da annabin bai san shi ba shine annabi Musa don haka ashe kenan zai yiwu wani manzo ya zo a zamaninsa a samu wani waliyi da ya san abin da la'alla manzon ma bai sani ba kun ga wannan matsala ce babba yau don haka abin da ake nufi zan bayyana mana kuma ban taɓa yau na fara bayyana mana wannan in malaman sunna suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba abin da suke nufi shine duk abin da Allah bai sanar da shi ba to bai san shi ba kun gane wannan amma Allah ya sanar da shi abin da bai sanar da kowa ba don haka mu da ba shi ba abinda aka ilmantar da shi mu ba mu san shi ba shi kuwa ya an gaya masa abinda mu ba mu sani ba ana gaya masa abubuwa da yawa zai ce gobe za a yi kaza zai ce gobe duk abinda za a yi kafin tashi alƙiyama ba shi ya gaya mana ba asalin ƙur'ani ba shi ya zo mana da shi ba don haka wannan baya nuna cewa ya san komai na gaibi wani abin kuma har yanzu shi ma in ba ku manta ba na taɓa faɗa mana a irin wannan muhalli abinda ake nufi har yanzu da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba shine ba ilimin su ɗaya da Allah ba lam yakun musharikan lillahi fi ilmillah shine ma'ana bai zama mai tarayya da Allah a ilimin Allah ba yanzu ka in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi ma'ana duk abinda Allah ya sani annabi ya sani in ka ce ba haka bane to shikenan ka yarda da cewa bai san gaibi ba kuma abin da ake nufi kenan don haka akwai bambanci tsakanin ilimin Allah da ilimin manzo Allah ko babu kowa yanzu ya yarda in annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya sani annabi ma ya sani kun yarda cewa bai sani ba to shi ake nufi da bai san gaibi ba wai ana nufin shay'an ko amrun ma alladhi kana ghaiban alladhi yasluhu an yutlaqa alayhi ismul ghaib lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamuhu ba haka ake nufi ma'ana duk wani abu da ake kira ghaibi ga mutane a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba wannan ake nufi ai tashin kiyama ghaibi ce ko tare da cewa mala'ika jibril ya tambaye shi a hadisi na biyu da muka sani hadisin muslim mashhuri a hadisin sayyidina umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il tare da cewa ya faɗi wannan amma duk da haka akwai wasu abubuwan ai da Allah ya sanar da shi an gaya masa za a yi abubuwa da yawa ga sanan ya bayyana mana ma da dama a hadisai musamman maganar ash-shafa'atul kubra za a je gun annabi Adam ya ce a zo gun Nuhu ya ce annabi Ibrahim ya ce annabi Musa ya ce annabi Isa ya ce a zo gun su ya ce eh wannan abun an yi shi ai ba ai ba amma shi ya fada za ai kunga wannan abun gaibi ne wani abu ne wanda wajibi mu yadda cewa zai faru amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ilmantar da shi don haka abinda ake nufi banda waɗannan abubuwan da Allah ya ilmantar da shi to duk abinda Allah din bai gaya masa ba to bai san shi ba wannan shi ake nufi da la ya'lamul ghaib kun fahimci abin insha Allah to mu je sai malam Sa'id ya ci gaba yake cewa ina ne yawa thumma yaqulu hu yati ma kana li basharin ay yamtani'u wa yastahilu ala basharin manna Allahu alayhi bi inzalil kitabi wa ta'limihi ma lam ya'lam ما لم يكن يعلم وإرساله للخلق توبي كسن شيء ببي داشي ببي حلت ببزيه وبا جوانا النبي إذا أكى مس وانا توك كدرجة أكباش أبين دب أبا كوما شيء كوما أن يقولا سيزوي شيء للناس جمتشاني كونوا عبادا لي كزما باي أجلين من دون الله كوما باي الله كلك بوتهم بند الله النبي بزيه فدوانا كم قال رنسينا النبي بزيه فدوانا ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma yawo shi dama shine shugaban su shine a gaba wajen yaki da shirka mun gane wannan akwai abubuwa da dama da bal wani malamin mu abun ma da ya rubuta akai shine yayi tattabu'i akwai babi ai a ƙarshen kitabut tauhid ko himayatu ar-rasulillahi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam himat tauhid ko wani malamin mu wannan zarban da muke ta waya da shi shekaru shekaru nan a masters din sa abin da ya rubuto akai waɗannan abubuwan da ya bi duk inda aka ce san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki da ya aikata wata magana da ya faɗa wanda take nuna kiyaye da kare gonar tauhidi kar a auka cikin ta mun fahimci abin kar a faɗa haƙin Allah to wannan abu kuga abin ya kai girman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffar sa kenan to ku bai kamata ba bai cancanta ba kuma ba zai taba yiwa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abauta masa shi yasa da kansa ya faɗa yake roƙon Allah Allahumma la taj'al qabri wathanan yuqbad ya Allah karka sanya kabari na ya zama gunki da ake bauta masa ya roki Allah Allah zai karba wannan addu'a ko zai karba Allah ya karba zaka kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaku ga wasu wurare wani babban mutum ya mutu a irin abinda masu bin harkokin tasawufi da sauransu suke a wurare da yawa ba wani babban mutum ya mutu shehi sai a gina mashhad akan abin nan wurin bautarsa a wurin da ya mutu a kabarinsa sai zama mashhad amene shi mazar ana zuwa ana ziyara ana karbar kudin mutane akai kuma ana budewa mutane kofar su kira wannan kuma bayan Allah ya wane kai mana kaza ya wane kai mana kaza ya wane kai mana kaza wannan bauta ce to Allah madaukaki ya tsare manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma ya ta'addu akan wannan ai masa magana a bashi wata magana da matsayi da yake ya kusa da ko matsayi ne ma na Allah kawai yanzu nan hankalinsa zai tashi da wani yazo ya ce masa masha Allah wa shi'ta me yace yace aj'altani lillahi niddan ka sanya ni da ni da Allah kishiya nan da nan ran sai baci manzo Allah sai baya wasa da harkar tauhidi a dauke shi a bashi matsayin Allah to ina ga in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yaushe kuma wani ba manzon Allah din ba sallallahu alaihi wasallam za a bashi matsayin manzon Allah bal a bashi matsayin da ma za a ce in manzon Allah bai bi shi ba za a taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mai kazanta a zamanin yanzu a ce ya faɗi wannan wani abu duk da an dade kamar ya wuce kullum mutum mai tauhidi ya tuna shi ɗansa zai ɓace kuma ya nuna mana lalle Allah na da haƙuri ai masa irin wannan abun kuma Allah ya bar mutane wani nuna mana istidrajin da Allah ke wa mutane sai an koma kiyama za a gani Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare to an ya kula lin nasi kunu ibadan li min dunillah sai ce fa hada min amhalil muhal wannan a cikin abubuwan da ba za su yi ba wannan shine a sama shine amhalil muhal an ce muhal shine abin da yake impossible sam ba zai yi shine muhal to a cikin abubuwan da ba za su yi ba wannan shine mafi sama cewa ba zai taba yi ba a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani annabi ba shi ba yana irin wannan ya fada wa mutane su yi wannan ilimi Allah sa an gane fa hadha min amhalil muhali suduruhu min ahadin min al anbiya aukuwar wannan samuwar wannan faruwar wannan irin abu daga wani daga cikin annabawa ba zai yi ba alaihim afdalu salati wat taslim yace bi anna hadha aqdahu al awamir ala al itlaq yace domin ko wannan umarni ne umarni kunu ibadan li min dunillah ku duba fa ku kalli wannan lafazin sosai da cewa akai kunu ibadan li ba a ce ma min dunillahi ba shi kansa babban abu ne da ba zai yi ba to har ya samu matsayin da har zai ce har ma zai rowa akan abu ko ku gane zancen ba bayan ya ce a bauta masa shi kadai har da ƙara cewa min dunillahi Allah ma a daina bauta masa ai kaga abun yayi nisa a ce manzo da Allah ya aiko shi ko annabin da Allah ya bai wa littafi zai faɗi irin wannan zance Allah ya sa kun fahimci zance dai shi shine idan shi wannan min shine aqbahul awamir ala al-itlaq duk wani umarni a duniya wanda yake mummuna ne shi mummunan umarni wanda bai kamata a ji shi ba ma a duniya to wannan a sama da shi yake mun umarni domin wannan abu ne Allah ya yi umarni da shi sama da komai tauhidi wannan abu ne Allah ya yi hani a kansa sama da komai shirka to idan aka dauki shirka aka mai da ita abun umarni ai ko an yi abun an yi umarnin da shine aqbahul awamir an gane abun to sai yake cewa wal anbiya'u annabawa kuwa akmalul khalqi ala al itlaq su ne mafi kamalar halitta in an ce ala al itlaq ma'ana ta inda ba wani gefe da zaka yi kaidi ma'ana can da aka ce aqbahul awamir ala al itlaq ma'ana duk umarni ko na iri umarnin mustahabi umarnin wajibi umarnin menene ta halin iko da rashin iko ko duk inda ka san abin da ake ce ma al'amru ka dauko shi baki daya to babu umarnin da yake mafi muni irin a ce ayi shirka mun gane wannan haka nan kuma annabawa a cikin halittar Allah wanda yafi kamala kwata-kwata ba tare da mana kallon komai ba su ne annabawa an gane shi ne ma'anar alal itlaq fa awamiruhu don haka umarninsu su annabawa takunu munasibatan li ahwalihim suna kasancewa ne suna dacewa da matsayinsu lamma kanu akmala fa awamiruhum takunu akmala la takunu aqbaha ko tunda sun zama su ne mafiya kamala to duk umarnin da za su bayar zai zama umarni ne mafi kamala ba mafi muni ba zan haka me za su bada umarni da shi kenan a bautawa Allah shi ne mafi kamalar umarnin da za su bayar takunu munasibatan li ahwalihim fala ya'muruna illa bima'ali al-umur don haka ba za su yi umarni ba sai da abubuwa madaukaka manya da Allah yake so ya yadda da su wa hum a'zamu an-nas kuma su ne mafi girman mutane nahyan 'anil umuri al-qabihati wajan hani dangane da ko akan abubuwa wanda suke munana al-umur nan ana nufin lamura ba umarni ba lamura shine jam'in sa lamari kamar yadda muke faɗa da Hausa al'amari da Hausa ana cewa amru ko yawa to amru idan ana nufin lamari jam'in sa umur in kuma ana nufin umarni shine amru kamar a ce amara Allahu bi kaza to shi kuma jam'in sa awamir ba umur ba haka an ce hadhihi al-umur ana nufin lamura don haka shi yasa yake cewa wa hum a'zamu an-nasi nahyan 'anil umuri al-qabihati sune suka fi kowa a cikin mutane sun fi kowa girman hani akan lamuran da suke masu muni fali hada qala don haka Allah madauki sai ce walakin kunu rabbaniyin amma abinda annabin ya kamata ya ce shine kunu rabbaniyin ku zama ku masu tarbiyya ne waɗanda kuma suke mutanen kirki waɗanda suke aikata abinda Allah ya yarda da shi bima kuntum tuallimuna alkitab saboda karantar da littafi da kuke wa bima kuntum tadrusun da kuma koyan sa da kuke kuna karatu kuna karantarwa ai walakin ya'muruhum abinda zai umarce su da shi shine bi an yakunu rabbaniyin rabbaniyin shine me sai kawo wannan ɗaya daga cikin fassarar magabata ya ce ulama'a hukama'a hulama'a muallimina linnasi wa murabbihim ma'ana su zama malamai masu hikima masu haƙuri akwai wannan riwaya akwai riwayar ulama hukama hulama akwai ulama hukama fuqaha duk wannan sun zo sannan kuma muallimina su masu ilmantarwa ne linnasi ga mutane wa murabbihim masu tarbiya ne ga mutane da me suke tarbiyar mutane bi sigharil ilmi qabla kibarihi da kananan ilmi kafin manya suna fara ilmantar da kananan abubuwa in an ce kanana kuma wani zai ce to ai shi malamari ne nisbi kowa gurgudun marhalarsa amma cikin misalin dai da ne mana dazu insha Allah kun fahimci me ake nufi shi yasa ka iya cewa abinda ake nufi da kananan abubuwa ma yahtaju ilayhi an-nas la ma yuridu ma la yuridu an-nas abinda mutane suka fi bukata ba abinda mutane suka fi so ba kuma ina san wannan mun sha magana da ku akan wannan kun bambance insha Allah me yake me bambance tsakanin abinda aka fi bukata da abinda aka fi so yanzu da zan zo in tambaye ku in ce wanne littafi kuke so mu karanta kowa nan sai dauko kowa gurgurdan level din sa ko sai ce malam mu karanta littafi kaza wani ce mu je mu dauko kaza littafi kaza wani zai ce mu dauko Fathul Bari ma mu fara hadisi misali ko ni kuma sai in ce ni abinda nake ga kun fi bukata shine mu yi ahlari misali ko in ce mu yi thalathatul usul a tauhidi ko in tafi wani abu ƙasa ƙasa saboda akwai buƙatarsa kowa a nan yana buƙatarsa daga ran da za a ce kowa a cikinku ya kai matsayin zai iya koyar da thalathatul usul to ƙila daga lokacin shi kenan sai a ce to komai ma akwai amma amma mutum ya duba a nan ya isa kowa a cikinmu nan ya isa ya koyar da thalathatul usul koyarwa fa koyarwa a shi kenan har yanzu muna buƙatar wannan stage duk da yake na san kowanne ba dukan mu nan muke mataki guda ba ko yawa to in ana koyar da wannan mataki to a koyar da su matakin da ya dace da su sannan kuma sai na sama sai na sama sai na sama wannan shi ne abin da ake nufi to wannan tarbiyyar abu mutane daga ƙasa har su girma shi da ma shi yasa da ma ake ce mutum murabbi mai tarbiyya me ma'anar tarbiyya shi education da ake cewa education ake fassara shi da tarbiyya da larabci tarbiyya shi ne education ai shi ne koyar da mutum ba iya bashi education ba iya bashi kai ilimi ba akwai shi ba da ilimi information ne ka ba mutum ya haddace kaza ya haddace kaza amma abin da zai kara bude da masa kwakwalwarsa da madarik dinsa mahangarsa da iya fahimtarsa da kuma training dinsa akan ladabi da iya magana iya girmama na gaba kyautata hali duk waɗannan ba iya maganar ilimi da hadda ba ce ko wannan maganar sa shi ya girma ne akan wani hali mai kyau to wannan shine tarbiya wannan shine aikin malamai wannan shine aikin annabawa su ne kuma ake nufi da rabbani duk wanda zai zo ya dauko maka ilimin sama da shi zai fara maka ba na ƙasa ba to wannan bai zama rabbani ba Allah kyauta to sai ke cewa amilina
da wannan Sheikh Uthaymeen Rahimahu yake cewa yace kuma asasan lil kufr waɗannan su ne tushen kafirci guda biyu su ne two pillars na kafirci shi ne a kafircewa umarnin Allah sannan kuma a karyata labarin da ya bayar duk wanda ya samu
wannan masu ilmantarwa wani yana ganin a ba ku ilimi kawai mai yawa ba tare da hadawa da wannan tarbiyyar aiki din ba yana ga yafi amma dai gaskiya masu irin tunanin alhamdulillah ba masu yawa bane kuma ma ina jin ba suna yi bane a matsayin manufa ce haka ya kamata a kawai dai la'alla mutum ya samu kansa ne yana yin haka amma ba haka ba kowa ka tambaye shi ana gwama kamar da annabawan suke in ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban ilmantarwa da ilimi tare kuma da aiki da shi duk abin da ya faɗa za ga yana aiki da shi haka nan sahabban sa shi yasa har suke bada labarin cewa su kamar da Abu Abdurrahman Sulaimi yake faɗa cewa karatun da suka yi a wurin su irin su Abdullah ibn Mas'ud shine idan suka go aka koya musu ayoyi goma yau to ba za a koya musu wasu ayoyi goma ba sai sun aiki da wannan ayoyi goma bayan sun haddace su in ka zo sannan ai maka dori yanzu wane ne a cikin mu zai wani su yadda suke yi in aka koya maka aya goma yau kaje gun alaran ma aka koya maka aka rubuta ma allanka ayoyi goma in kaje ka haddace ka zo mu anan yanzu me za a yi ai wankewa za ka yi sai a sake rubuta ma bayan ka karanta wa malam ya ji ya yi daidai to su can ba za ka zo a wanke din ba sai ka ji ayoyin nan kowace kaga ka yi aiki da ita ko munasabata bata zo ba za ka sallar za ka su kirkiro wani abin ba wai bid'a ba ana nufin su yi wani aiki da akwai shi a shari'a dan dai su ce sun yi aiki da wannan aya
kun gane zancen to sai sun yi don haka wanda ku aka tarbiyantar da shi irin wannan tarbiyar dan me ba zai zama mustaqimi ba shi yasa suka fita daban kullum muke cewa duk mutumin da yake so ya ci nasara to ya koyi da wannan mutanen da baya in an ce mu koma da baya a tunanin ba ana nufin mu koma da duk wani abu na ci gaban zamanin yanzu mu koma baya ba rayuwar musulunci mafi kyau ita ce ta baya in dai ana zancen abin da zai tsira da kai ka shiga aljanna ne amma galibin yanzu mutane abin da suke yi musamman waɗanda suke son musulmi kasace baya a ci gaba a gyara abubuwa sun fi kallon abin ne ta harkar duniya mu ci gaba mu musulmi mu rayu mu yi kaza mu mallaki abu kaza mu mallaki abu kaza kar mu zama makaskanta wannan yana da kyau amma kuma babban abu fa shine ko mun zama muna da technology muna kaza da sunan Islam in fa ba mu aiki da abin da muka sani na abin da yake baya na Qur'anin nan ne da za mu samu tsoron Allah mu samu likitoci masu tsoron Allah injiniyoyi masu tsoron Allah masu tukin jirgin masu tsoron Allah masu malaman makaranta masu tsoron Allah shugabanni masu tsoron Allah masu kasuwanci masu tsoron Allah in fa duk ka samu society ya gyaru musulmi suka zama sun haɓaka sun ci gaba sun kai duk inda sun fi America a yadda take yanzu misali an kai duk iyan haɓaka mun kai su mun fi kuma duk mu musulmi ne to in ba mu yi aikin shiga aljanna ba fa an yi hasara kuma to wasu mutane suka missing wannan point ne Allah ya sa dai mu gane don haka amilina bidalika yana da muhimmanci sosai sai tare da aiki da wannan sai ce fahum يأمرون بالعلم دعك سوء أن المعلمين ربانيين سنة أمرني دا إلي والعمل دا كما أيكي كما أنسك تاشن سوء أكي غنون سوء أقبا وزنين أيكي سوء أكي غني أقبا وزنين أيكي وانا أبن كو أرأي ورم من غوصي دا كما لمم دا سنة قطن الحمد لله إلو والإنا أبو بوان كان زما قصد سوء zaka ga wadannan mutane hakika mutane ne na Allah wajen su ilmantar da kai kuma a aikin su su gode haka din Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace wal ta'limu allati hiya madar as-sa'ada da kuma koyarwa wadannan al'amuran shi yasa yace allati ba ta'lim da ba isharar ne zuwa ga ta'lim ne ba da sai yace allazi yana nufin ya amuruna bil ilmi wal amali wat ta'lim hadhihi al umuru allati hiya madar as-sa'adati wanda in kai kawo duk inda za a je a kai a kawo dangane da inda maganar sa'ada take to anan yake to sune waɗannan abubuwa din ma'ana duk inda za ka je ka dawo shine ake cewa madarin abu inda matukar sa yake ba yanda za a yi ka fita daga nan in dai kana son sa'ada a duniya to ka samu wannan da ilimi da aiki da ilimi da koyar da ilimi kai ilimi baka aiki da shi an yi hasara kai ilimi baka koyar da ilimi kai hasara ka kuma an yi hasarar abin da kake da shi don haka ilimi shi kansa yana karuwa ne in ana ilmantarwa sannan kuma a ce musamman ana ganin ka a aikace kana aiki da abin da kake fadi to zai kaga cewa baka bukatar sai ka fadakar da mutane lalle lalle sai sun aiki in aka ga kai din abin da ka fada kana aiki da shi to wannan yafi zama abin da awa da nuna mutane cewa abu a hadu ai ilimi kuma ai aiki Allah ba mu ikon aiki da abin da muke fadi wa bi fawati shay'in minha waɗannan abubuwa kuma uku har yanzu da kubcewar ɗaya daga cikin su yahsulu an-naqsu wal khalal in aka sai ɗaya daga cikin su ya kubce to za a samu naqasa za a samu baraka in aka ce ba ilimi shikenan kuma ya lalace dama da me za a bauta wa Allah din sai da ilimi in aka ce kuma ba a aiki da ilimin koda da ilimin to shi ma asara ce ko ba haka ba sannan kuma in aka ce an yi ilimi ana aiki da ilimi amma ba ilmantarwa shi ma asara ce ga al'umma mutum ya zama marowacin yana amfani shi kadai hatta ilimin ba zai shiga ba saboda baya ilmantar da shi don haka wajibi a samu wannan wa alimun بعلمه لم يعمل معبد من قبل عبد الوثن من علمي wanda baya aiki da ilimin sa ana fara azabtar da shi kafin wato masu bautar gunki wani malami mai hikima ya faɗi wannan a wannan baitoci malami mai ilimi baya aiki da ilimin sa to ana azabtar da shi kafin kafiran da suke bauta wa gunki Allah ya tsare mu to mu kai karshen wannan sai ce wal ba'u fi qawlihi harafin ba'u wannan lafazin da Allah muke ce bima kuntum tuallimun wannan ba'u din ba'u sababiyya ce ai bi sababi ta'limikum li ghairikum saboda ilmantar da wasunku da kuke yi wannan ilmantarwar almutadammina li ilmikum wa darsikum li kitabillahi wa sunnati nabiyhi wanda wannan din ya kunshi ku din ilmin da kuke yi karatun da kuke yi da ilmantar da kuke ilmantar da kuke yi na littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allati bidarsiha yarsakhu alilmu wa yabqa wanda da koyan wannan da karatunsa da ilmantarsa da koyansa yarsakhu alilmu ilmi yake tabbata wa yabqa kuma ya wanzu ya ci gaba da zama ana ganin sa yace takununa rabbaniyin to da wannan ne za ku zama rabbaniyin mun fahimci abin in ana wannan to za malami zai zama rabbani in ku baya wannan baya ilimi baya aiki da ilimi baya ilmantar da ilimi to ba rabbani bane Allah subhanahu wataala muke roko ya sanya mu rabbaniyin kada ya sanya mu daga cikin wadanda suke masu hasara wadanda suke ilimin da ba aiki ko ilimin da ba ilmantarwa Allah subhanahu wataala ya sa mu ne muke maganganun nan mu zama mu ne a gaba wajen aiki da abin da muke faɗi kafin waɗanda muke gayawa Allah subhanahu wataala kada ya zama mu zama fitilu da muke haskaka wasu mu kuma ba ma amfani da hasken Allah muke roƙo ya tabbatar da mu akan abin da ke shine daidai wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
Hold on.